Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar binni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan da halin da duniyar ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Muhammad Lalo. Shugaban Amurka Joe Biden yana gab da samun nasararsa ta farko. Wato samar da kudaden tallafi ga Amurkawa don rage raɗaɗin da annobar corona ta haifar a ƙasar. Wannan tallafi wanda ya kai dala trillion 1.9 zai taimaka wa ƙasar wajen yaƙi da take yi da annobar. Ya kuma saita tattalin arzikin ƙasar wanda ya fuskanci koma baya. Su dai Republicans sun ce tallafin yayi yawan da ba a buƙata. Wannan mataki na zuwa ne bayan kudirin tallafi biyar da jimillarsa ta kai dala trillion 4 waɗanda majalisar dokokin ƙasar ta gabatar tun daga shekarar da ta gabata. Majalisar dattawan ƙasar ta amince da wannan tallafi ne bayan da 'yan Democrats suka samu rinjaye akan 'yan Republican a ranar Asabar da kuri'u 50 akan 49 inda kowa ya bi jam'iyyarsa. Ita dai majalisar dattawa ta yi wa kudirin wasu sauye-sauye amma gabanin haka majalisar wakilai ta riga ta amince da shi. Yanzu haka za a sake mai da kudirin zuwa gaban majalisar wakilan don a sahale shi a mataki na ƙarshe a mako mai kamawa. Ƙungiyar Taliban ta ce shugabanninta sun farfaɗo da zaman sulhun da suke yi da Amurka yayin da wa'adin da aka ɗiba na ficewar dakarun ƙasashen waje da Amurka ke jagoranta na ranar 1 ga watan Mayu ke ƙara karatowa. Kakakin ƙungiyar mayakan ya faɗa a ƙarshen makon da ya gabata cewa zaman sulhun ya wakana ne a ranar daren Juma'a a Doha, babban birnin Qatar. Inda mataimakin kula da sashen siyasa a ƙungiyar Taliban Abdul Ghani Baradar da wakilin Amurka na musamman kan rikicin Afghanistan Zalmay Khalilzad suka jagoranci tawagoginsu a wannan zaman. Ƙasar Malawi ta karɓi allurar rigakafin cutar COVID-19 360 kayan allurar waɗanda suka isa ƙasar a ƙarshen makon da ya gabata. Su ne zango na farko da aka kai cikin allura miliyan 1.2 da ƙasar ta samu na nau'in Oxford AstraZeneca. Hukumomin ƙasar sun kwatanta isowar kayan a matsayin wani muhimmin abu ga Malawi a yakin da take yi da annobar COVID-19 wacce ta harbi mutum 32,000 a ƙasar ta kuma kashe sama da mutum 1,000. Al'umma ƙasar dai sun yi lalemar habin da samun wannan allura yayin da ta isa filin tashin jirage na Kamuzu da ke Lilongwe, babban birnin ƙasar ta Malawi. Ministan lafiyar ƙasar Kombizie Chiponda ta faɗa manema labarai cewa samun wannan rigakafi alama ce da ke nuna cewa rayuwa za ta koma yadda take a da. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jami'an tsaron Myanmar sun yi ta harba bindiga yayin da suka kai wani samame cikin dare a birnin Yangon bayan da suka tarbatsa gungun masu zanga-zanga da ke adawa da juyin mulkin da aka yi. Ita dai ƙasar ta Myanmar wacce ke kudu maso gabashin Asia ta tsunduma a cikin rikicin siyasa ne bayan da dakarun ƙasar suka kifar da gwamnati suka kuma tsare zaɓaɓɓiyar shugaba Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Hakan ya sa ake ta zanga-zanga a kulle yaumin haɗe da yajin aikin ma'aikata, al'amuran da suka dagula harkokin gudanarwar gwamnati. An yi ta gudanar da jerin zanga-zanga a sassan ƙasar a ranar Asabar yayin da kafafen yaɗa labaran ƙasar suka yi ta ba da rahotannin cewa 'yan sanda sun yi ta harba yaji mai sa kwalla da gurniti da nufin tarwatsa masu boron a gundumar da ake kira Sanshin da ke Yangon, birni mafi girma a ƙasar ta Myanmar. Babu da rahotanni da suka nuna cewa an samu jikata sanadiyar waɗannan harbe-harbe. An yi wani ƙazamin fada tsakanin dakarun da ke goyon bayan gwamnatin Yemen da kuma 'yan tawayen Houthi da ke samun goyon bayan Iran. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutum 90 a ɓangarorin biyu cikin sa'a 24 da aka kwashe ana ɗauki ba dariya ranar Asabar. 'Yan tawayen mabiya Shia sun kaddamar da wasu hare-hare a yankin Marib a watan da ya gabata, wanda shi ne tunga ta ƙarshe da ke hannun dakarun da ke goyon bayan gwamnatin ta Yemen a arewacin ƙasar wacce ke samun goyon bayan dakarun da Saudiya ke jagoranta. A rangamar da aka yi a lardin mai arzikin mai ta yi sanadin mutuwar mutum 32 a ɓangaren dakarun gwamnati da ƙabilun da ke mara mata baya, sai kuma mutum 58 da suka mutu a ɓangaren 'yan tawayen Houthi waɗanda suka mutu sanadiyar wasu hare-haren sama da aka kai, kamar yadda kamfanin dillancin labarai na AFP ya rawaito.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Barkanmu da shigowa zauren VOA. Muna nan da ministan kula da harkokin ƴan sanda, Muhammadu Maigaridin Gyadi, da kwamishinan ƴan sandan birnin tarayya, Bala Ciroma, da ɗaya cikin masu sa ido a harkar gudanar da mulki, Farfesa Usman Muhammad. Muna kan batun zanga-zangar ENSAS da yadda za a magance faruwar irinta ta hanyar inganta zamantakewa tsakanin ƴan sanda da al'umma. Yanzu ma zan miƙa ku ga Grace Alheri Abdu.
Madalla, mun gode. Kafin mu koma ga jama'a, bari in sake komawa ga kwamishinan ƴan sanda na birnin tarayya Abuja. Wannan sabuwar rundunar da aka kafa ta SWAT din, menene ya bambanta ta da SARS, kuma menene yasa aka kafa ta nan da nan a jami'antan, ina aka samo su? Na SARS din nan ne aka maida su wannan sabuwar rundunar, ko kuma a'a? Kana kuma na biyu shine, wannan zanga-zanga ta kawo ƙarshen wannan runduna ta bankaɗo waɗansu matsaloli da ake ma fuskanta a aikin ƴan sanda nan, da su da kan su ba su iya yin korafin kansu ba, sabili da yadda tsara aikin su yake, tunda ba za su iya yin yajin aikin aka suka kasa biyan bukata ba. Misali, kula da inganta rayuwar ƴan sanda. Ni na tuna shekarun baya, ban san yadda yake ba yanzu, kila an yi gyara, amma gidajen ƴan sanda na Jos yana katanga ne da tashar matafi RTV, sabili da haka in ka zo nan dole sai ka ga wannan abun. In ana maganar datti da rashin tsari, in ka wuce za ka tambaya menene wannan ne dai, don fuskanci ma babu kyan gani. To ana maganar albashin ƴan sanda, ana maganar dai waɗansu abubuwan na inganta rayuwar ƴan sanda, har ana zargin cewa ya yiwu rashin kyautata masa ko kuma rashin albashi mai tsoka ɗin nan yana ɗaya daga cikin dalilan da yake sa ba sukan nemi na gora a wurin wani ko kuma su kuntata maka.
Alhamdulillah, kamar yadda mai girma minista ya faɗa, shi bangaren SARS ɗin nan bangare ne da aka kirkiro don ya kula da matsalolin fashi da makami da waɗansu ta'addanci da waɗansu laifuka da ya shafi amfani da makami. Shi yasa aka kawo SARS. Alhamdulillah, SARS ta yi nasara. Idan kika tuna lokacin shine Rambo, kika tuna lokacin Ironsi, kika tuna lokacin wanda ya wuto a Benin din nan, Anini, duk SARS ne ta yi maganin wannan matsala. Saboda haka da aka taho aka ce ba a san SARS. Gwamnati ta yarda, ta ce shikenan to ba a san SARS, jama'a ba sa so, mun yarda da buƙatar jama'a, mun biya musu buƙatar ba ma san SARS. To amma wayannan laifukan fa ba daina yin su ba. Idan kuma a nemo wani dabaran da zai yi cakin irin wannan matsalolin, ba za su zo su addabi jama'a. Shi ne tunanin ya zo aka ce a yi SWAT. SWAT ɗin nan kuma an yi tunani a kai, aka ce idan ƴan SARS ne suka yi SWAT ɗin nan, jama'a za su ce ai ba ta canja zane ba. Saboda haka sai aka nemi ƴan sanda daban wanda ma ba su taɓa aikin SARS ba. Aka ɗauke su aka je aka ba su horo na musamman. Horon nan kuma an lura da mai jama'a kan jama'a. Saboda haka sai aka tabbatar cewa a biyan jama'a bukatunsu, aka tabbatar cewa human rights, abinda mutane suke kuka a kai, yana cikin abubuwan da aka tabbatar cewa an koya musu. Ba su fara aiki ba, an ba su training, an dawo da su za su fara aikinsu. Aikinsu shine tabbatar da ingancin tsaro, musamman fashi da makame da ta'addanci da suke faruwa. Tambayanki na biyu, idan kika lura a cikin ran wannan gwamnatin ta kawo programs da yawa da za su inganta rayuwa da kuma aikin ɗan sanda. Na ɗaya shine Police Trust Fund ɗin nan. An yi create, an kirkiro Police Trust Fund ɗin nan don a samu raran kuɗin da za a samu a samu abubuwan da za su inganta aikin ɗan sanda, inganta rayuwar ɗan sandan da kanshi. Saboda haka gwamnati a cikin kullum tana ƙoƙarin yadda za ta gyara aikin. Wannan ba abu yake ba, yana fili. Na tabbata nan da ba da jimawa ba, za mu ga canji a cikin aiki da rayuwar ɗan sanda gabaki ɗaya.
Mun gode ƙwarai da gaske. Bari mu koma ga jama'a wanda yake da tambaya.
Na farko, sunana Mark Amani, na zo ne daga Kafancin, kuma na wakiltar Salama Radio na Kafancin. Tambayan da ina da tambayi, zan tambayi shi Professor, shi Minista, da shi Commissioner. Tambayan da nake so in yi wa shi Professor, shin kana sauraron labarai? Idan kana sauraron labarai, maganan SARS ba maganan kudanci ba ne. Ni na tabbatar maka da wannan. in za a bi house to house kamar shiri na polio gaskiyar magana professor zaka ji kunya a arewacin Najeriya wannan kenan sannan shi minister yayi magana aikin yan sanda ba yaki ake balle a ce a nemi kayan waye da sauransu ni ina tabbatarwa da minister ana yaki musamman a arewacin Najeriya kuma kullun yan sandan da ake dauka ana daukan su suna gama tere za tura su an da ake bala'i wanda ma yafi yaki wanda kai ka sani ko da shike ban sani ba da can kai dan sanda ne ko kuwa idan kai dan sanda ne me za ka gaya mana bisa ga abin da kai wancan lokacin kafin za ka yi din kai taya nima da aka mai da ka wani irin yanayin aiki ne kai kafin a yanzu to ina dan so in ce maka ana yaki a Najeriya kwarai da gaskan gaske wannan kenan sannan abin da ke faruwa a Najeriya ta arewa kuna magana isa kita shin yan sandan ma da kake shugabanci shin kun ce kala kala ne aikin SARS menene ainihin aikin su domin an ce gwamnan Borno ya ce yan SARS su ne suka je har suka fi sojoji aiki sannan sai ga bala'in da yake cin Maiduguri zuwa arewa maso yamma har yanzu ana cikin masifa ne ban ji an ce komai ba kuma kowane lokaci kusan ana cire makudan daloli domin a sayo kayan yaki waye mutu waye tashi har yanzu daidai da irin kayan hango nesa yazo kusa ban sani ba idan ka siya a ina aka kai su sannan kayayyaki irin waɗanda jami'an tsaro musamman yan sanda domin muna da jami'an tsaro iri-iri daban-daban wanda ma ba sa lissaftuwa a Najeriya ban san iyakar aikinka iyakar yan sanda ne ko ka hada da civil defense waye da sauransu ban sani ba wannan kenan sannan kamar shi commissioner wanda yake magana gaskiyar magana yan sanda a da abokan mutane ne amma abin da yake ba mutane tsoro a yanzu shine da zaran mutum ya samu labari na abin da ke faruwa yana zuwa idan in yaje ya ba dan sanda labari maimakon ya boye shi yadda yan jaridu suke yi dama su ba sa boyewa ban sani ba menene tsoro ne ko kudai ne ko makamanci haka ban sani ba sai su ce ai wani ne zai gaya mana cewa gashi gashi shi sa yanzu al'umma yadda suke gudu dan sanda ba sa gudu ma boko haram haka domin da zaran in ka ba su labari to shikenan sai dai Allah kawai ya cece ka domin ko shakka babu za a tinkare ka a ce ai dama yan sanda sun gaya mun cewa kai ne ka gaya mana cewa mu masu kaza da kaza ne sannan in za mu gaya ma kanmu gaskiya to muna da katon aiki ba ma maganar yan sanda muna da katon aiki domin ban ji ma an tabo halin da mutane musamman kai ka fito bangaren Sokoto ne kamar da ni ji labari amma abun da ke faruwa a Sokoto yau service chief na Mr. President duka yan arewa ne sai ga masifa da bala'i a dufadin Najeriya a arewa yake menene tunaninku menene kuke yi akan abin da ke faruwa nagode
Uzulai min shidano jin bismillahir rahmanir rahim bi girma minista farko abin da yake so in fada shine aikin dan sanda shine kashin bayan cigaban kowace al'umma don babu al'ummar da za ta cigaba babu zaman lafiya musamman yanzu abin da muke ciki na magana fari kamar yanda professor ya fada magana ce ta lalacewa abu biyu aikin dan sanda da kuma jagoranci a kananan hukumomi babu shugabanci yanda ya kamata to amma dai ala'ayi halin ni abin da nake fada shine na farko mai gina minista ya ce shugaban kasa ya ba da izina dauki mutum 2500 ne duk shekara na dan sanda amma magana gaskiya shine yanda ake daukan dan sandan shine babban matsala babu yanda za a yi a ce yau aikin dan sanda da yake da mutunci da kima da daraja a dauki dan ganyi saboda ya rasa aikin yi a ce tafi dan sanda a dauki grade 2 failure saboda ba ya kasa cin jaraba a ce tafi dan sanda a dauki tsohon dan daba saboda an rasa yanda za a yi shi a unguwa a ce tafi aikin dan sanda aikin dan sanda bai kamata ya zama every junk ya shiga cikin aikin dan sanda ba ina ganin ya kamata a fito da wani tsari wani criteria na yanda za a dauki dan sanda cewa sai ma maybe liman ko fasto ko abin nan kococi ko masallaci ko wasu manya kai ta kai ga cewa har ma sai sarkin kasa ya sa ma hannu cewa kai mutumin kirki ne sannan za a dauke ka dan sanda wannan yana cikin babban masifa da ta samu aikin dan sanda a yau cewa akwai bad element mutanen banza da yawa da haka kurrin ba sanya akai ba aka zo aka zuba su a cikin aikin dan sanda abu na biyu mai girma minista shine ina ganin cewa lokaci yayi da ya kamata in ma doka ce za a kafa aka ba in ma tsari ne ya kamata a yi ayi shi na cewa daga nan zuwa shekara 10 kashi 40 cikin 100 na kasafin kudin Najeriya ya tafi akan harkar tsaro musamman harkar dan sanda saboda wannan masifa da take faruwa a kasan nan wallahi ba wani abu bane lalacewa aikin dan sanda ne a yau a shiga har cikin gidan mutum a kama shi a tafi da shi dan sanda ba shi da equipment din da zai iya tracing din wannan mutanen ina tausayawa yanayin da suke ciki kuma ina kallon cewa gaskiya ko ba komai suna iya kokarin su a matsayin su amma magana gaskiya shine cewa gwamnati ya kamata su tashi tsaye akan maganar samo wa yan sanda kayan aikin yi domin in babu kayan aikin yi babu yanda su yi aiki saboda haka wannan yana cikin abun nan abu na uku na ƙarshe kuma shine alakar da take tsakanin dan sanda da kafafan watsa labarai ya kamata hukumar da mai girma minista yake jagoranci ta duba yiwuwar ya za a gyara wannan yau a faɗa a labarai cewa ɗan fashi da makami sun shiga gari kaza sun yi fashi sun tafi babu zancen abin nan amma ba za ka ƙara jin zancen cewa a yau an kamo ɗan fashin nan ba yau an kama kidnapper ya shiga ya kama wani ya tafi da shi amma ba za ka ƙara jin komai aka ba wannan yana ƙara bawa mutane courage na su ma su zo su shiga wannan kidnapper ko su shiga saboda wanda suka je ma bai aka yi musu sau da haka matukar wannan labaran za su zama su ne labaran da suka fi ɗaukar hankali to ko talakawa da mutane da yawa musamman a ƙasar Najeriya inda kashi 60 cikin 100 na matasan ta ba su da aikin yi ga strike ga rigingimu na jami'a da sauransu tsakanin gwamnati da malaman jami'a da sauransu duk wanda ya ji labarin cewa yau an kama wani an karɓi miliyan 10 gobe an kama wani an karɓi miliyan 20 jibi an kama wani an karɓi miliyan 20 amma bai taɓa jin cewa yau gashi an jera ɗan kidnappers guda 10 an harbe su ba tabbas zai fara anja to ai wanda suke jiya ma abin nan saboda ga wanda wannan ya furi ba me zan bata lokaci na ina degree dan me zan bata lokaci na tunda ga hanyar da abin nan in sun karbi kudin nan har yau ba ta cewa an kamo ga kudin da aka kamo na kidnappers in ba an fada bi ce ta karaya kada kamar yadda ake fada yawan wanda suke kidnapping din ba saboda haka akwai bukatar a kafa wani team mai karfi tsakanin yan jaridu da hukumomin yan sanda da ita ministry wanda za su fito da wani strategy na media campaign ko ba komai propaganda tana da muhimmanci wajen karye gwiwar masu laifi wannan shine abin da yake ba da shawara
wanda zan fara bada zan koma kan minista na farko waɗansu maganganu da aka yi shawarwari ne ba sai lalle mun mai da martani akan shawarwarin da aka bayarwa ba amma tambayoyi da aka misali batun yadda ake tantance yan sanda da ake daukan su yan sanda waɗanda suka fito kasashen da suka ci gaba sun sani cewa wannan batu da ake misali kamar social security number nan da ake amfani da ita bari mu yi ambaton Amurka inda na fito duk bakin iyakacin abin da za ka yi na rayuwa inda aka saka social security nan duk abin da kai a ira nan baya ko aiki za a dauke ka ko bashi za ka ci ko batun lafiya da duk dai abin da ya shafi rayuwarka yana nan a cikin social security nan da zara an saka shi yaya ne kuke tantance waɗannan mutane da ake ɗauka aiki ina ga zan kana yayi ambaci batun kasafin kuɗi an kuma batun aikin yan sandan nan dukkan dai ya shafi aikin yan sandan nan da kuma yadda za a inganta wannan aiki
professor kai dan yi hakuri in mai da martani ga tambayan ga dan kusan duk ni suka shafa tambaya ta farko da shi mai girma ya shi ne tabbatun ya kamata a ce yan sanda suna da kayan yaƙi domin yaƙi-yaƙi ina so in tambayi wannan zaurin gaskiya ne yaƙi muke a Najeriya nan ba yaƙi muke yi ba muna fama dai da matsalolin tsaro muna fama da ta'addanci a cikin gida kuma ko yaƙi muke yi yan sanda ba yaƙi an ka ce su yi ba suna taimaka ma sojoji wajen kwantar da hankali inda aka yi yaƙin aka wuce sukan tsaya suna hulɗa da horar hula a tabbatar an samu zaman lafiya saboda haka dan sanda a halin yanzu bai buƙatar wasu manyan kayan yaƙi da za a yi yaƙi da shi domin ba yaƙi muke yi ba wannan kenan sannan magana ta biyu maganan yadda ake ɗauka yan sanda a ƙasar nan ina ganin mutane da yawa ba mai tambaya ba kadai ba san sababbin matakan da muka dauka na recruiting ƴan sanda ba.
Da wannan bayani na ministan kula da harkokin ƴan sanda Muhammadu Mai Daridin Gyadi zamu tsaya a yau sai Allah ya kai mu makon gobe zamu dora. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka ni ce Madina Dauda mu huta lafiya.
To a gaida Madina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 102.5. Ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe. Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da rayuwar birni.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na rayuwar birni shirin da ke haska fitila kan fadi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa
masu kallon mu barkamu da saduwa a shirin naku mai farin jini na rayuwar birni a yau muna wata kasuwa ne a area 11 inda muke tare da wani malami mai sayar da kayan gwari Malam ko zaka gabatar da kanka
sunana Ibrahim Muhammad
to Malam Ibrahim kai mutumin wani gari ne
mutumin Zamfara
Zamfara cikin garin Zamfara ko koina
ko zaman Muradin local zaman
kai mutumin Muradin local zaman to Malam gashi naga kana sayar da su lemo ne anai naga kana sayar da su tumatir ne su albasa ga kubewa ga sa tarugu ga tattasai to naga ana ta kukan cewa kaman albasa ta yi tsada sosai yanzu malam yanzu wannan albasa kaman tana nawa nawa kuke sai da wannan albasa
4000
naira 4000 wannan
kwanja
to yanzu kaman buhun albasa yana nawa
ina cewa 50 zuwa 55
kamar shekara nawa ka kwashi kana wannan sana'a
kuma da dama don ina tare da mahaifina ne in ya riɗe layi ne ya kawo ashirin wa ko fiye da ashirin
eh to kai kuma fa ka kai shekara nawa
shekara goma sha
kana wannan
sana'a kai shi
kaman kai a can muradin din aka haife ka ko ko a nan Abuja
muradin aka haife ni
to yaushe ka dawo nan Abuja
zai kai shekara goma sha
daga dawo nan garin Abuja to shin kai karatun boko
mun je na arabi bakin gurgudu
oke amma baka yi karatun boko ba sam
eh bare kuwa
to yanzu malam kaman wani sai yace cewa wannan sana'a me yasa baka tsaya a can muradin kai ta ba ka taho nan Abuja kake
kasan inda abincin mutum yake san Allah yake kesa kuma ka ba ni abinci ne da yanke mana yace mu ta mana ni abincin ya kare kuma zamu koma can
to ganin yanzu a misali yanzu wannan kaya da ke sayarwa kaman jarin ka ya kai nawa
a kan gurgurde dai alhamdulillah zai iya kaiwa 60 ko 80
to a rana kuma guda kana kaman cinikin nawa
wannan kaidace na ubangiji bai yi baka da yawa ko bai baka bakin gurgurde
eh amma kaman a ce a misali a rana kana kaman cinikin nawa
ba za ba ga gurgurde alwaza amma gaskiya muna cinikin ba kan gurgurde 40 zuwa 40 da 50 ba kuma ce san da Allah ya rusa aka samu
40 da 50 a rana daya to ganin cewa ka duba binnin Abuja binni ne mai wahalar sufuri da gidajen haya ai na kake zama ne
muna busa wajen gari kaman jeje
a daidai kake zama to kana biyan haya ne a inda kake zama
eh ana biyan haya
to yanzu kaman gidan da kake zama a can daidai din kana biyan haya kaman nawa
45 shekara
naira 45
kuma kudin mota zamu yin kazuwa kullun 500 ko an kwan
ban kudin mota kenan kana kashe kaman naira 500 zuwa da dawowa
zuwa da dawowa ba
to amma yanzu kai kana da iyali ne
ina da amma amma iyali ina da
to matan ka nawa
matana guda uku
ayan ka guda uku to yanzu wannan sana'a da kake yi kana iya dauke wa kanka hidimomin kanka har da su ma iyalan naka
yanzu ma insha Allah yanzu ma da yawa amma yake masalai ba dan gudu
to yanzu kaman yanzu wannan tumatirin kaman
yanzu nake sai shi 2000 wancan can ba 2000 a tarugu 300 wancan a losan 500 tarugu 200 kubewa 150 wancan kan ganin naira 50 wancan alwasa mai ganin 100
Shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida Mallam Sale kawo kashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da har hada shiri da bada umarni alheri ki muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri